Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an wayi gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Laraba, 4 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zaben sabon kakakin majalisa a zaman kada kuri'a da ta yi jiya Talata, lamarin da ya zama irinsa na farko cikin sama da shekaru 100. Wata babbar jami'ar kiwon lafiya a kasar Sin ta ce mace-macen da aka samu daga sabbin kamuwar corona na karuwa, sai dai adadin bai shige abin da aka zata ba. Kana ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a safiyar yau Laraba a gogon kasar Ukraine cewa adadin sojojin kasar Rasha da aka kashe ranar sabo shekara ya karu daga 63 zuwa 89.
To madalla, kamar yadda kuka ji a kanan labarai, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jiya Talata, Majalisar Wakilan Amurka ta ki amincewa da yunkurin Kevin McCarthy, dan jam'iyyar Republican, na zama shugaban majalisar na 118.
Shi dai Kevin McCarthy, wanda wakili ne da ke wakiltar mazaba daga jihar California tana Amurka, ya rashin sa'a ne da ya zo yana adawa ko kuma yana fuskantar adawa daga wasu fitattun gogaggun 'yan majalisa da 'yan wata kungiya ce da ake kira Freedom Caucus. Su dai suka tsaya suka ja daga cewa su ba za su yi da ya zama musu kakakin majalisa ba.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno a Najeriya na shirin sallamar wasu tubabbai 'yan kungiyar Boko Haram bayan da suka samu horo daga hukumomi. Ga abin da wani daga cikin su ke cewa.
Ainihin sunana wanda aka sani ko a sange sa ko ina, Abu Bilal ne shi. Dubanne ne muka zo kuma mun zo kuma mun kira kin mu din masu zo wasu. To sauran da suka rage, fatan da muke musu kuma da kiran da muke musu, Allah ya sa da dukkan zuciyar su, ya sa kamar yanda dai gwamnatin mu ya sa a kira mu kuma mun zo, su ma duka muna fatan haka ne mu kira su zo.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zaben sabon kakakin majalisa a zaman kada kuri'a da ta yi jiya Talata, yayin da gungun 'yan majalisar dokokin Amurka masu ra'ayin riƙau ke ci gaba da kada kuri'a kin amincewa da yunkurin da jam'iyyar Republican, wato shi dan jam'iyyar Republican din Kevin McCarthy na jagoranta zaman majalisar na 118 yayi. Bayan kada kuri'a har zagaye uku, majalisar ta dage zaman zuwa yau Laraba domin ci gaba da kada kuri'a. Wannan dai shine karan farko cikin shekaru 100 da aka kasa samun dan jam'iyyar Republican ko Democrat da ya lashe zaben shugaban majalisa a zagayen farko na zaben shugaban majalisa mai wakilai 435. Magatakardar majalisa Cyril Johnson ta sanar da sakamakon bayan zagaye na uku, inda ta bayyana cewa karan farko cikin karni guda 'yan majalisa ba su iya yanke shawara a lokacin zaben farko na kakakin majalisa ba.
No person having received the majority of the whole number of votes cast by surname.
Tace babu wanda ya samu mafi yawan kuri'u da aka kada mashi ba a zabi kakakin majalisa ba. Da dama daga cikin 'yan jam'iyyar Republican 19 da ke jan kafar kada masa kuri'a sun bayyana a cikin makon nan cewa McCarthy ba shi da tsatsauran ra'ayin mazanjiya da ya isa ya jagoranci 'yan jam'iyyar, saboda haka suka kadawa waɗansu 'yan jam'iyyar Republican da ba su ma tsaya takara ba. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Wata babbar jami'ar kiwon lafiya a ƙasar Sin ta ce mace-macen da aka samu daga sabbin cututtukan COVID-19 na ƙaruwa, sai dai adadin bai shige abin da aka zata tun farko ba. A cikin wata hira da gidan talabijin na ƙasar Sin CCTV, Jio Yuhue, jami'ar hukumar lafiya ta ƙasar, ta ce muna da waɗanda suka kamu da dama. Sabili da haka, abinda mutane ke ji shine adadin waɗanda ciwon ya tsananta da waɗanda suke mutuwa da kuma waɗanda suke ƙaruwa. Ta ƙara da cewa idan aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya, kamuwa da cutar da muke fuskanta a duk faɗin ƙasar ba sabon abu bane. Bambancin da ke tsakanin kalaman jami'an Sin da ke tantance halin da ƙasar ke ciki a fannin cutar COVID da kuma hotunan kafofin watsa labarai da suke karrade kafofin sadarwa na cunkoson jama'a da kuma dogayen layuka a asibitoci sun sa manyan masanan kimiyya da ke ba hukumar lafiya ta duniya shawara cewa ta nemi bayani na zahiri kan ainihin abin da kasar Sin ke fuskanta bayan da ta dakile yaduwar cutar baki daya. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da sanyin safiyar yau Laraba a gogon kasar Ukraine cewa yawan amfani da wayoyin hannu da sojojin kasar Rasha suka yi ne sanadiyar kazaman harin da sojojin Ukraine suka kai da ya janyo asarar rayuka a ranar sabuwar shekara a kan wani barikin soji da ke ƙarƙashin ikon birnin Moscow. Sanarwar ta ƙara da cewa wannan al'amari ne wanda ya baiwa abokan gaba damar bin diddigi tare da tantance wuraren sojoji waɗanda suke domin kai harin makami mai linzami. Ukraine ta ɗauki alhakin kai wannan hari a Makiva ranar Litinin. Babban jami'in soji na ƙasar Rasha, Lieutenant General Sergei Sarikov, ya faɗa a cikin wata sanarwa a faifan bidiyo da ma'aikatar ta fitar a safiyar yau Laraba cewa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 89 daga 63. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zaɓar shugaban majalisar ajiya talata yayin da wani gungun 'yan majalisar masu ra'ayin riƙau suka kaɗa kuri'a ƙin amincewa da yunkurin ɗan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy na jagorantar majalisar har sau uku. A yau Laraba dai majalisar za ta ƙara wani zama a kan batun. Ga ƙarin bayani daga shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto.
To, abin da ya faru jiya a majalisar dokoki ta Amurka, musamman a cikin majalisar wakilai, wani abu ne da ba taba gani ya faru cikin shekaru fiye da 100 da suka gabata. Masana tarihi sun ce rabon da suka ga an yi yunkurin a zaɓi kakakin majalisar dokoki ba tare da an samu nasara ba a ƙuri'a ta farko tun shekarar 1923. To, shi ne jiya da Kevin McCarthy, wanda shi ne shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki, ya ƙoƙari ya zama kakakin majalisa, wato speaker. Wannan abin tarihi ya zo ya faru domin McCarthy ba wai sau ɗaya ba, sau uku yana kasa cin wannan zaɓe da aka gudanar ana jefa ƙuri'u har sau uku ɗin duk bai samu nasara ba. Idan McCarthy yana son ya hau wannan babbar kujera ta zama kakakin majalisar dokokin majalisar wakilai ta Amurka, dole sai ya samu ƙuri'u aƙalla a lalace 218. To, kuma idan aka lissafa yawan 'yan majalisar dokoki da ke cikin wannan majalisa a halin yanzu, ƙuri'u mafi yawa da zai iya rasawa kuma ya ci wannan kujera shi ne ƙuri'u guda huɗu. Amma a jefa ƙuri'u guda biyu na farko da aka yi ya rasa ƙuri'u 19, inda wasu fitattun 'yan majalisa 'yan uwansa da suka haɗa da Jim Jordan ɗan majalisar jihar Ohio da kuma wani da ake kira Hakim Jeffries suka ƙalubalance shi. To, wannan ma da sauƙi da aka kwatanta abin da ya faru gare shi a saka ƙuri'a ta uku, inda 'yan majalisa guda 20 suka juya masa baya ba su zaɓe shi ba. Duk da cewa Jim Jordan, wanda ya nemi gasa ko ya takara da shi McCarthy ɗin a farko, ya dawo daga baya na sai ya bashi goyon baya, har bayan yana roƙon 'yan uwansa da cewa su zo su bashi tallafi. Shi dai Kevin McCarthy, wanda wakili ne da ke wakiltar mazaɓa daga jihar California tana Amurka, ya yi rashin sa'a nan da ya zo yana adawa ko kuma yana fuskantar adawa daga wasu fitattun gogaggun 'yan majalisa da ke wato da ake kira 'yan wata ƙungiya ce da ake kira Freedom Caucus, wanda suke su ne suka tsaya suka ja daga cewa su ba za su yadda ya zama musu kakakin majalisa ba. Daga cikinsu akwai su guda biyar da suke 'yan gani kashe ni na adawa da shi. Ɗaya daga cikin wanda suke da zafin adawa da shi McCarthy ɗin shi ne Scott Perry, wanda shi ne jagoran ma wannan ƙungiya na 'yan adawa da McCarthy ɗin, wanda kuma suka ce in McCarthy yana son ya zama speaker, to dole sai ya da'ayin wasu canje-canje, kuma canje-canjen nan za su haɗa har da wani canji da ke sauwaƙa cire speaker, wato kakakin majalisa, idan ya saki hanya. Wannan ba shi ne karin farko da Kevin McCarthy yake tsayawa takarar zama speaker ko kakakin majalisar dokokin Amurka ba. Ya taɓa gudawa a shekarar 2015, kuma abin da ya same shi a yanzu shi ne ya same su a can baya, kuma daga waɗannan masu adawa da shi ne yanzu 'yan ƙungiyar Freedom Caucus. 'Yan jam'iyyar Democrats, wato jam'iyyar da ke adawa da Republican ta shi McCarthy ɗin, sun zauna gefe ɗaya suna ta murmushi da jin daɗin ganin wannan cece-kuce na cikin gida da ke wakana a cikin jam'iyyar Republican, musamman da yake sun san burin shi McCarthy na idan ya samu zama kakakin majalisar dokoki ya zo ya dinga caccakar gwamnatin nan ta wato shugaba Biden na Amurka yanzu wanda yake Democrat ne. Republicans dai suna da kujeru 222 ne a cikin majalisar wakili yanzu yayin da ƴan Democrats suke da 212, saboda haka gibin da ke tsakaninsu ba ya da yawa kamar guda 10 ne kawai. Masu kallon wannan abin musamman kafofin watsa labarai na Amurka sun ce za a iya kwanaki fa ana wannan dambarwa a cikin majalisa ta nemo wanda za a zaba zama kakakin majalisar dokoki, kuma idan aka zo jefa ƙuri'a na hudu watakila gobe ba a samu shi makasa ya ci ba, to watakila za a juya ba a je neman wani sabon ango. To yanda wannan take faruwa akwai wani kuma abin tarihi da yake faruwa a cikin majalisar, domin a karon farko a tarihinta an samu mace ko bakar fata mai suna Sheryl Johnson wacce yanzu nan da yake babu kakakin majalisa, majalisar wakilai tana hannunta domin ita ce clerkin wannan majalisa din. Mujin aka ci gaba, babu kakakin majalisa, to ita Sheryl Johnson wacce tsohuwar kakakin majalisar dokoki Nancy Pelosi ta nada ta shekaru biyu da suka wuce, ita ce za ta ci gaba da jan wannan mota ta majalisar wakilai ta Amurka.
Madalla a gaida Aliyu Mustafan Sokoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Fitaccen dan wasan kwallon kafa na kasar Brazil Pele, wanda ya kasance dan wasan kwallon kafa da ya fice a duniya, ya sake yin tarihi a mutuwarsa bayan da aka binne shi a wata makabarta da aka gina kamar filin wasa, har da ciyawar da ake shimfidawa filin kwallo da aka shimfidawa makabartar mafi tsawo a duniya. Gwarzon dan wasan kwallon kafan wanda aka yi jana'izarsa jiya Talata bayan rasuwarsa a makon da ya gabata yana da shekaru 82 a duniya, ya sayi kabarin ne shekaru 19 da suka gabata a cikin makabartar tunawa da waɗanda suka yi fice, wani babban bene wanda ke rike da tarihin Guinness na duniya a matsayin makabarta mafi tsayi a duniya. Makabartar mai fadin kafa 430 kuma tana da gidan abinci da ake budewa ba dare ba rana, da ɗakin ibada, da gidan kayan gargajiya na motoci, da kuma ƙaramin tafkin kifi na kawa.
To, labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu.
Waɗannan mutane da suka fito daga ƙananan hukumomi daban-daban wanda kasarinsu mutane ne suka ce an kame su a kuma an sa su cikin wannan agida da aka ziyara su zuwa dajin Sambisa, wanda gwamnatin ta ce a kasarinsu yara ne da mata, wanda aka gudanar masu da tararruka daban-daban da niyyar maida su cikin jama'a, da kuma suka haɗa da jami'an tsaro daga fannoni daban-daban haɗa da ma 'yan jaridu. An dai ba wa 'yan jaridu kalilan dama shiga cikin wannan sansani da ake kira Hatch Camp, wanda a baya ma an ce an sallami mutum 300,000, wanda wannan shi ne kasance karo na biyu da za su sallami mutane 1,500. Brigadier General Abdullahi Isha Meritaya shi ne baya gwamnan jihar Borno shawara kan harkokin tsaro. Ga kuma abin da ke cewa
at the low risk and minor, if you look at some of their ages like the one I show you, he must have been 6 years when he was taken.
Yace waɗannan da za a sallama su ne mutanen da ba su da hatsari sosai da kuma ƙananan yara a cikinsu. Idan ka duba shekarunsu kamar da nuna muku ɗaya daga cikinsu zai kasance ɗan shekara 6 ne lokacin da aka ke shi, yanzu haka yana da shekara 18 kuma mafi yawansu haka ne.
I'm happy to inform you that we have reintegrated 3,500.
Yace ina mai matukar farin cikin shaida muku cewa mun haɗe mutane 3,500 cikin jama'a baya, kuma yanzu hakan muna kokarin haɗe wannan mutane da suka tasar ma 1,500.
Low risk and minors and all of them are back home family.
Yace duk mutanen da muka haɗe su da iyalansu mutane ne wanda ba su da hatsari da kuma ƙananan yara, wanda yanzu haka sun koma noma kuma suna zaman lafiya.
At the end of the training. It is the community that will come and receive them.
Yace bayan wannan taro, ƴan uwansu ne za su zo su karbe su. Shi ko Honorable Mustapha Kukawa na ɗaya daga cikin masu taimakawa gwamnatin jihar Borno kan harkokin tsaro. Ga kuma abin da ke cewa,
an nuna musu sana'o'i kome da kome da abin da suke yi a da, su ba su da nadama. Ba mu sallama ko mu sa su a cikin gari, cikin jama'a su zo su zauna da ƴan uwansu. Kuma su ba wai sun yi ɓarnan ba ne da son su. So yanzu sun tuba. So yanzu abin da muke yi shine yadda za a yi su koma su zauna da jama'a lafiya. To yadda za a yi mu'amala da jama'a idan sun jima a jeji ba su sun yi cutting up da ƴan jama'a su gari. Shi yasa yanzu muke ta lecture.
Kamar wadannan mutane haka za a mai da su cikin jama'a.
Eh, samari ne ƙanana da kuma wanda ba su shiga abin sosai ba.
To wai shin me waɗannan tubabbun ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram da ake shirin saka ke cewa?
Ainihin sunana wanda aka sani ko a san gesa ko ina. Abu Bilal Nishi. Dubanne ne muka zo kuma mun zo kuma mun kira ƙin mu din masu zo wasu. To sauran da suka rage fatan da muke musu kuma da kiran da muke musu. Allah ya sa dai duka zuciyansu ya sa kamar yanda dai gwamnatinmu ya sa a kira mu kuma mun zo. Su ma duka muna fatan haka ne mu kira su zo kuma mu duma abai haka muna kiran su sosai. In har yankin Sambisa ne da abin da ya shafi ko zuwa wani yanki in a cikin wannan fadin Borno nan ne. In an ce masa Abu Bilal wanda aka ba shi kai cike wuce kwanaki biyar ba ya tafi ya zo. Ba wani shugaban da ke sani ba wani lidin da ake jin bai sani ba kuma mun gode wa Najeriya kuma ba ta yaudare mu da komai ba duk abin bukata ta ba mu kuma Allah ya saka masa da alheri.
Okay, sunan Ajayi Abu Yusuf.
Nanan ba?
Nanan Muhammadu Musa.
Ka cewa mutanen Soro da suke jeji wanda ba su samu fitowa ba yanzu.
Gwamnati ya karbe mu da hannu biyu. Mun zo nan mun samu zaman lafiya. Sai mun gode ma gwamnati ba su ma su zo. Su fito su zama lafiya. Kuma mun samu zaman lafiya sun kula da mu suna ba mu abinci da har da mata mu har san rigansu komai da komai suna ba mu.
Wasu babban ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram kenan da yanzu haka gwamnatin jihar Borno ke shirin haɗa su da iyalansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Rahoto kenan akan shirin gwamnatin jihar Borno a Najeriya na haramar sallamar wasu 'yan kungiyar Boko Haram su 500 ciki har da mata da suka miƙa wuya bayan da suka samu horon sauya tunani da na koyan sana'o'i daga hukumomi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gwamnatin jihar Sokoto da jam'iyyar PDP mai mulki sun ce ahir a yayin da suke zargin matasan APC da kai musu farmaki. Jam'iyyar APC a jihar Niger ta yi rashin wasu jigajiganta. Jama'a assalamu alaikum. A yayin da jam'iyyun siyasa a Najeriya suka dukufa wajen gangami yakin neman zaɓe domin tunkarar babban zaɓe na shekarar nan ta 2023, an yi arangama tsakanin magoya bayan jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Sokoto da na jam'iyyar adawa ta APC, lamarin da ya haifar da farfasa motoci da kona babura har ma da raunata wasu jama'a. Kwamishinan watsa labaran jihar Akibu Dalhatu ya faɗa wa manema labarai cewa wasu matasan APC ne suka tare kwamban motocin jam'iyyar ta PDP a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar a lokacin da suke dawowa daga wani gangamin yakin neman zaɓe a daidai wani babban ofishin APC da ke cikin birnin Sokoto.
Wato abubuwan da suka faru a shekarun jimana da daga Silame mai campaign a Silame su muna kawowa a nan mun fito da mai girma gwamna shine aka samu wasu yara 'yan ta'adda suka fara fitowa suna sare-sare a nan daidai kusan ofishin dan sanata mai wakiltar Sokoto tsakiya inda yana da office a nan. Hanyar da ta dauko za ta zo gidan gwamnati, wannan hanya mai muhimmanci ce. Gwamnati zai tafi airport nan yake bi, gwamnati zai dawo daga hilin jirgi ko daga wasu garuruwa nan yake bi, babban hanya ce wanda bayan da zasu nan hanyar nan ta riga wannan office din kaga bayan da za a yi a ce ba za a bi wannan hanya ba don akwai office na wani dan takara ko kuma senator.
To yanzu babu wani alamun watakila matasan ku ne daga jam'iyyar ku ta PDP suka fara tsokana ko kuma wani abu ya biyo baya?
Ba ta yanda za a yi matasan mu su samu tsokana a wajen nan, domin mai girma gwamna ya ba wurare da dama tsaro. Shi tsaro ya inganta a Sokoto dalilin yanda ya sama fatan tsaro ido ya tabbatar da China so a samu tsaro a cikin birnin Sokoto. Mu yaran mu tun da mai girma Raja Honorable Aminu Waziri Tambola ya zama governor a jihar Sokoto ko ya sani 2015 kawo 2019 ma yana governor a kai zabe an sani yara ba sa dukan makamai yara ba ma barin su take makamai su bi mu baya tsayawa ya ce ai sai ya amfani da karfin wani abu da ake ce mu violence ko kuma tashin hankali mu abinda a cikin tsanaki da kuci hankali ake siyasa wannan dawo wanda aka yi a daidai wannan office din ai akwai yan sanda da aka ajiye suna garden office din misali saboda kila ana ganin cewa ai za a wuce wajen to duk me wasu yan ta'adda kuma suka shiga ciki a ce ga yan wata jam'iyya su shiga ciki su fito ana gani kusan a ce da haske don ba magariba ba tabbata idai ba su zo su bugi motoci har akwai motocin protocol din mu akwai motocin wasu jami'an tsaro sannan akwai yaran mu da aka bugi a kwashi babura guda biyar nasu kuma duk hotuna na nan ma an dauka na yaran da aka jima
to yanzu akwai wata kila wani mataki da jami'an tsaro suka dauka ko kuma kaman kama wasu ko kuma wani abu makamancin haka
mun ji an kama yara kuma cikin yaran da aka samu alhamdulillah ko yaro wanda ake cewa Abu mai adda wannan yaron kowa ya san shi gidan sanitawa da makwai ke zama wani da rakon na cewa ya attacking civil defense ya sare ma wani ma hannu cikin civil defense ya fasa musu motoci kuma sai Allah ya sa lokacin da aka yi wannan abu a cikin gombe din yan civil defense ne suka kama shi yana hannun commander yanzu haka yana hannun official civil defense sai muka ji wai shugabancin jam'iyyar APC da mutanen su wai suna son su je sai an ba da shi beli a ba da shi beli dalilin mai mutun ya ta'addanci dole a kai shi kotu kotu yanke mai hukunci da yaran APC da yaran PDP da duk yaran NGO idan suka ga an yi misali ai wani yayi kaza wanda bai kamata ba aka je aka yanke mai hukunci gobe ba za su yi ba
to sai dai shugaban jam'iyyar APC na jihar ta Sokoto Isa Sadiq a ce da ya musanta waɗannan zarge-zargen
ba wani dan jam'iyyar APC wanda ya tari wani mutanen PDP ko wani abu da sauransu wannan abubuwa ne na cikin su tsakanin wasu wannan abu ya faru ne dalilin yaran da suke dauka yan bangan da suke dauka su tafi da su wajen campaign nasu su dawo su ki ba su hakkin da suka yi alkawari da su wannan shi a dalili su ne suka tare su ko kuma in ma wani abu ne tsari ne na jam'iyyar PDP ganin cewa akwai matsala gari ta cin zabe a jihar Sokoto take kokarin ta kawo wa'en ga abubuwa domin sauran su
amma wannan al'amari ya faru daidai da ofishin yakin neman zabe na dan majalisar dattawa mai kaltar mazabar Sokoto ta saki wanda kuma shine jagora na ita jam'iyyar APC inda ake ganin na magoya bayan jam'iyyar APC suke a wurin
ba ka san ba bin PDP ta iya ba ai wannan irin shirin da PDP ta iya kenan ai wannan halayen PDP kenan wannan irin abubuwan da PDP take yi kenan ta iya irin wannan ta iya yaudara ta iya shirye-shirye ta iya duk abin da ta yi domin ta kawo irin waɗannan abubuwa ba wani abu a office din ai shi mai girma gamna ko kuma kowane ne ya ce an tare shi ai PDP ta bi so wurin so kam babu iyaka mai aka taɓa yi saboda haka ba haka bane ba mutanen mu bane ba kowa lokacin da wannan abu ya faru mutanen su ne yanzu su ne suka sa suna sa fasta akan titi da sauransu ba su biya su ba wannan shine dalilin wannan suka zo su same su na ai mun gansu suna ta yawo a nan wurin kuma suna nan wurin nan suka yi ne suka yi komai ba wanda ya musu magana ba ma kowa a wannan office lokacin da abin ya faru
amma suna zargin cewa akwai wani da aka kama wani gagarumin matashi wanda ake gani a daga cikin yan tare zaune tsaye amma sun ce kuna nan kuna kokarin cewa lalle sai an sako shi a alhali su kuma suna so a gabatar da shi a gaban hukuma don a hukunta shi
a wani guri aka kama shi ai in za a kama ai akwai wanda ya kamata su kama sun san su a ce gidan a je bakin Sokoto Cinema northern Sokoto Cinema ga area boys nan ga bandits nan ga sunan gidajen shugabannin gwamnati suna yi wata saka dama suna sare kayayyakin mutane
a jihar Niger kuma jam'iyyar APC mai mulkin jihar ta rasa wasu daga cikin jama'arta a gargashin jagorancin tsohon mataimakin gwamna kuma tsohon jakadan Najeriya a kasar Afirka ta kudu a gargashin gwamnatin shugaba Buhari ambasada Ahmed Musa Ibeto wanda ya bada sanarwar cewa ya fice daga jam'iyyar duk da yake bai kai ga bayyana jam'iyyar da ya koma ba tukunna to ko me yayi zafi haka
lokacin da muka zo Allah da ikon shi ya bamu sa'a muka kafa gwamnati ta jam'iyyar APC lokacin da na bar jam'iyyar PDP na koma APC akwai abubuwa da dama da muka yi kuduri muna fatan za mu ga aukuwansu zan yi misali da kamar mazaɓana da kuma garina cikin abubuwan da muke tunani wannan gwamnati za ta yi cewa lokacin da ake campaign mun zo a garinmu mai girma gona ya dauki speaker cikin bainin jama'a ya ce zai karkare mana wannan masallaci wato na juma'a na gari na farko kenan. Na biyu, muna da tituna guda biyu wanda suka ratsa cikin gari wanda yake Allah da ikon shi ya sa a lokacin da nake shugaban karamin hukuma na Yisu. To sai gashi daga mazabana an turo mani wayansu takardu na bayanai daga fadin gwamnati, an zayyana ayyukan da watan gwamnati ta aiwatar. To abin mamaki sai gashi an nuna cewa wannan masallacin garin mu an gama shi, sannan kuma wayannan tituna duka an gama su. Sai mutane suke ce da ni, to a matsayinka na dan jam'iyya gafa abin da aka ce. So na dubi document din da kyau, naga cewa lalle wayannan abubuwa ba a yi su ba. Sanin kowa ne lokacin da aka zo aka yi zabe na fidda gwani, to Allah da ikon shi yasa shi honorable Bago ya samu tikiti, aka zabe shi matsayin dan takarar gwamna. Nayi magana da waɗanda suka kamata na cewa ya kamata a kira waɗanda ya kamata duka domin a samu ai sulhu, waɗanda aka kada da magoya bayan su, musamman dai waɗanda aka kada, na ta yanda za a gamsar da su cewa wannan tafiya ce ta kowa da kowa, amma wallahi ba ai wannan zama yanda yake za a samu daidaituwa da fahimta tsakanin yan takarkaru da magoya bayan su ba.
To sai dai kuma jam'iyyar APC ta bakin kakakinta a jihar Musa Sarkin Kaji ta ce umma ta gaida Aisha,
kuma mu a gare mu ba asara bane, dama a kullum muna addu'a Allah muna tawassuli da sunanka kyawawa, wanda dubba zai zama wanda zai bada taimako na agaji dan mu ci zabe ba, Allah ka fidda shi a cikin mu. To wannan addu'a namu shine Allah ya fara karba ya kankare mana shi ya fita,
amma dalilan da ya bayar kana gabe da hujja,
ba shi da wani hujja a tattare da shi, saboda na farko dai dan jam'iyyar APC ne a da, kuma tunda mai girma gonan jihar Niger Dr. Abubakar Sadiq Sani Bello ya anshi tubarsa bayan ya riga ya yi fitsari a masallaci, ka je ka tambaye mutanen Magama, ka je ka tambaye mutanen Ibeto Ward, ya taba zama da su a local government ko a ward, ba taba zama da su ba, babu wata gudunmawa da yake bada na a ci zabe.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Mustapha Nasiru Batsari, sai kuma Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Na a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zaben sabon kakakin majalisa a zaman kada kuri'a da ta yi jiya Talata, yayin da gungun 'yan majalisar dokokin Amurka masu ra'ayin riƙau ke ci gaba da kada kuri'a kin amincewa da yunkurin ɗan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy na jagorantar zaman majalisar na 118. Bayan kada kuri'a har zagaye uku, majalisar ta ɗage zaman zuwa yau Laraba domin ci gaba da kada kuri'a. Wannan dai shine karan farko cikin shekaru 100 da aka kasa samun ɗan jam'iyyar Republican ko Democrat da ya lashe zaben shugaban majalisa a zagayen farko na zaben zama shugaban majalisa mai wakilai 435. Wata babbar jami'ar kiwon lafiya ta ƙasar Sin ta ce mace-macen da aka samu daga sabbin cututtukan COVID-19 na ƙaruwa, sai dai adadin bai shige abin da aka zata tun farko ba. A cikin wata hira da gidan talabijin na ƙasar Sin CCTV, Jiyoshu, jami'ar hukumar lafiya ta ƙasar, ta ce muna da waɗanda suka kamu da dama sabili da haka abin da mutane ke ji kenan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyan Makal, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.